الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai, wanda ya nuna mana wannan rana ce Lahadi, muna 7 ga watan Rajab. Hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da shekara 1436 daga Makka zuwa Madina, wacce ta daidai da yau muna 26 ko ga watan 4 shekara ta 2015. Wannan rana ce bayan gama littafin mu da Al-Wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz, muka ce za mu fara littafi da zai mana bayani littafin Muhammad Bello, Allah ya masa rahama, da mahaifansa wanda aka hakaka aka kara bayani akan shi. Littafin da aka yi masa suna shi kuma Al-Ittijahat al-Muta'addida fi qadiyyat khuruj al-Mahdi al-Muntazir, wato fuskoki daban-daban wanda suka zo suna bayani ko kuma dangane da qadiyya, mas'ala kenan ta fitar al-mahdi ko bayyana al-mahdi. Fuskoki daban-daban na fahimta da ta zo, wanda wannan wani bincike ne da aka yi aka ƙara a kan shi littafin a Sheikh Muhammad Bello binu Usman binu Fodi. Wannan littafi wanda aka yi shi aka yi masa wannan suna, shi yasa aka ce Al-Ittijahatul Muta'addida fi qadiyyati khuruj al-mahdi al-muntazir ma dirasatin wa tahqiqin wa tahqiqi kitab al-qawl al-muqtasar fi amri al-imam al-mahdi al-muntazir li Sheikh Muhammad Bello bin Usman bin Fodi rahimahullah. Wannan littafi na asali littafin Muhammad Bello mai suna al-qawl al-muqtasar, wato mazance takaitaccen zance fi amri al-imam al-mahdi al-muntazir, wanda zai bayani akan al'amarin al-imam al-mahdi al-muntazir, wato shugaba al-mahdi wanda ake sauraron zuwan sa. Shi Muhammad Bello Allah ya masa rahama, shi wannan rubutu akwai rubutu daban-daban da babansa ya shi Sheikh Usman bin Fodi, wanda wadannan bayan Allah kamar shi za mu ji tarihin shi cikakke, lokacin da aka haife shi da yadda ya karatu da inda ya rayu da irin rubuce-rubucen da ya yi, wanda aƙalla a yau kusan kace sama da shekara 200. Wannan littafi yana cikin library aje da rubutu irin na da, wanda ba kowane ɗalibi ne zai iya ɗauka iya karantawa ba. Irin rubutunmu na da da ake cewa ko kace rubutun allo ko kuma rubutun irin wanda da shi da magabatan suke rubutu, to an kabar din littafi a yau irin wannan tsari, ba kowa zai iya zuwa ya dauke shi ya karanta ya fahimci me ke ciki ba. To sai zama lallai akwai bukata a fito da shi a yi mai rubutu irin na wannan zamanin, yadda zai dadin karantawa a hannun dalibai. Wannan shine ni aikin da na dan yi kenan, da na tattaro, sannan naga akwai bukata in tattaro sauran bayanai na malamai domin an sami fahimta daban-daban kan shi al-mahdi din. Ina fata an gane. To bayan na yi rubutun abin da na rubuta, malamai sun dudduba, daga ci akwai wanda suka duba shi, wato ainihin a doktor fadilati doktor Muhammadu Sani Umar Musa, mudiru markazin Imam al-Bukhari lil abhasi wa tarjamati bi Kano. Malaminmu a Sheikh Dr. Muhammad Sani Umar ya duba wannan littafi da rubutun da aka yi, wanda shine shugaban markaz na al-Imam al-Bukhari, wanda wannan markaz an bude shi domin rubuce-rubuce da bincike-bincike daban-daban da ma tarjama na littattafai daga Larabci zuwa Hausa ko zuwa Turanci da sauran abin da ya sauƙaƙa, to shine shugaban wannan bangare. Ya duba wannan littafi wanda in aka duba shi asalin littafin an yi rubuta shi ne domin wato ainihin karatu na magister a nan jami'a ta Bayero. A in muka duba shafin yayi dan takademin shi, ba karanta zamu yi ba, in ka karanta abin da ke ciki ya nuna dai ya duba wannan littafi kuma ya ga abin da ke ciki, sa'annan kuma ya dace lallai a karanta shi a yaɗa shi domin fito da wannan matsala ta al-Mahdi, musamman ma a cikin al'ummar mu a nan, musamman a nan Kano akwai masu aqidar cewa shi al-Mahdin nan ya riga ya bayyana, a Sudan aka yi shi ya riga ya bayyana ya wuce, kuma in kai inkarin haka suna kiran ka munkari. To wannan daga lallai ya kamata a dade fito da matsala din. To bayan nan akwai Dr. Muhammadu Rabe Yahaya Hassan, shima ya duba wannan littafi yayi nashi ta'liqin da bayanai da buƙatar lallai a karanta littafi din. Don ka tafi ciki abinda aka ce shi rubutun, domin muna so mu samaran wasu abubuwa dan mu shiga cikin littafin. Wato an na farko akwai kashi na farko shine dirasa. Abinda ake ce madrasa shine abinda ya hada kamar abubuwa ga su kamar haka. An yi babi na farko, wannan babin na farkon shine al-madkhal, mashiga na shi rubutun ko kuma littafin abinda ake so a bayani. A wannan babi na farko ya kunshi muqaddima, fasalin farko kenan a cikin sa. Wannan fasali ya kunshi wasu bincike kamar haka. Bincike na farko bayani na wato in za a yi rubutu da research da bincike akan gamu da wasu, ko akan yi bayani meye ne mushkila, meye bayani ko meye dalilin yin rubutu din, sannan sababin da ya sa ma aka zaɓi shi topic din, me ya sa muka zaɓi wannan topic mu gamun yin rubutu akan shi, meye dalili, wanda kila za mu ji kaɗan daga ciki, sannan sai manufa ta shi binciken, me ya sa aka yi binciken, don duk abin da za a yi dole yana da hadafi, yana da me yasa za a yi shi haka kawai aka yi don a yi aje ko ko don wata fa'ida da za ta amfana da al'umma. Sannan sai muhimmancin rubutun da research din, meye muhimmancin shi a cikin wannan al'umma tamu, wani amfani zai mana, sannan sai kuma yadda aka iyakance abin da ake so a bayani a kai, domin duk sanda za a yi research ba bane shi ake kofa buɗe ba, yadda za a yi ta bayani in an shekara da shekaru ba a gama ba, domin shi ilimi faɗi gare. To dole in za a yi rubutu sai an haddade daga kaza zuwa kaza ko kaza ya kunsa kadai. Wannan shine abu na wato biyar kenan. Abu na shida shine bayanin hanyar da aka bi aka rubutu, manhaji kenan. Kowane marubuci na da wasu ka'idoji nashi wanda yakan aje yayin da zai rubutu, saboda mai dubawa in ya zo ya san wacce ka'ida ya bi, wani manhaji ya bi, yadda in ya kauce mashi zai iya masa gyara. Abu na shida shine tsarin da aka bi na wannan rubutu din da tabbatar da abin da aka tabbatar. Wannan kusan shine abin da ke na farko, wanda kamar yadda na gaya muku ba za mu iya bin su dalla dalla ba, domin wannan duka muqaddima ce, madkhal ake kiran shi. A in muka duba mu tafi can shafi na wato ainihin shafi na 23, wannan ahadab kenan, yana da kyau mu san su me dalilai da hadafin da yasa aka yi wannan rubutun. Nan wannan zamu iya karanta su. Aka ce yahdifu hadhal bahth ila iddati umurin wa min ahammiha, wannan research da wannan bincike da aka yi akan wannan rubutu ana nufin yana da manufa kamar haka takeice. Na farko tahdidi mafhumil mahdiya tahdidan yatawafaqu ma'al adillati shar'iyya, wato haddade manufa da mafhumi abinda ake nufi da shi kanshi al-Mahdi, iyakancewa wacce ta dace da dalilai na shari'a, wanda shine zai sa mu gane in an ce al-Mahdi wai al-Mahdi, wanda hadisai suka yi bayani ingantattu, wanda annabi ya bayani ko kuwa na almahadin na shi'a wanda suke cewa yana nan shi kuma yana cikin kogo nan gaba zai fito daga kogon ko kuwa na wanda su kuma suka ce ya bayyana sama da mutum 20 aka yi musu da'awar mahadiya su ke nan waye almahadi to nan wurin cikin manufa da dalilin da ya sa hadafin da ya sa aka yi wannan bincike don a haddade maka ka gane waye almahadi wanda za ka yi ƙudurinsa ka yadda yana cikin asharatus sa'a ɗin nan guda 10 domin da kanta ita tashin kiyama ita ce asa'a da asharatinta alamominta da za su faru dukkan su al'amari ne na gaibi to yadda ka san tashin kiyama baka san sanda za ta kasance ba haka nan duk wani abu da za a ce wannan asharatus sa'a ne da wanda ya riga ya faru da wanda nan gaba zai faru duk magana ce ta gaibi in wanda ya faru ne sai in annabi ne bayanin sa za a yadda in kuma wanda zai faru ne nan gaba shi ma sai da ingantacciyar magana daga manzo sallallahu alaihi wasallam to almahadi wanda hadisi suka zo da bayanin shi wanda zamu ji anan yana cikin asharatus sa'a al-kubra guda 10 da ake bayanin su wanda a wannan manufa hadafin yin wannan rubutun a haddade maka ka gane wane ne saboda kada wani ya zo ya rude ka ya ce wani almahadi ne ko ya zo ya rushe ya ce ba ma wani almahadi duk magana ce ta tsiniya ce an gane wannan to dan mu gane wannan mu haddade ta hanyar dalilai na shari'a allati waradat fil ahadith sahiha wanda suka zo cikin hadisai ingantattu da suka zo abu na biyu hadafin da yasa ake wannan rubutu raddu azhanil ulama wa tullabil ilmi ila tafkirin amiqin an mafhumil haqiqi li hadhihi al mas'ala al muhimma a dawo da hankulan malamai da tunaninsu da ɗaliban ilimi su karan kansu su ƙara tunani mai zurfi dangane da mafhumi wato me ma ma'ana ta wannan mas'ala ma'anarta ta hakika in an ce almahadi da kana jin mas'ala ce kawai kana jin labarinta kana ɗalibin ilimi ba ta dame ka ba kawai ka wuce fisha ka karanta mai ma kai ba ka damu ba ko kuma malami ya je ya karanta ta kawai yana ganin matsala ce an yi sabani wasu sun ce ba wani almahadi shikenan a wasu sun ce da shi wasu sun ce an yi shi ya wuce to haka ya kamata kai ma ka dau matsalar ko ko ya kamata mu dawo da kwakwalen mu mu yi tunani mu dauki wannan matsala muhimmiya allati ta ta'allaqu bi asharatis sa'a al-kubra wacce take da alaka da alamomi asharatus sa'a alamomin tashin kiyama al-kubra wanda malamai kun san suna raba asharatus sa'a biyu akwai asharatus sa'a al-kubra akwai asharatus sa'a as-sughra wasu kananan alamomi na tashin kiyama sun riga sun gabata an gane da kyau to akwai manya-manyan to magana al-mahdi yana cikin asharatus sa'a al-kubra wal ukhra ghayraha da wasu su wanda suke ba manya kin ba kenan misali nuzul Isa alaihi salam kamar bayyana annabi Isa wato so ainihin nuzul Isa alaihi salam kun ga shi nuzul Isa yana cikin me sharatus sa'a wanda ita ma mas'ala ce da aka tattauna ta malamai da dama wasu karifza cikin rami na kuskure wajen fahimta wannan mas'ala din an gane da kyau domin yana cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama saukowar annabi Isa alaihi salam sannan wa khurujud dajjal da haka nan fitar dajjal shi ma yana cikin asharatus sa'a al-kubra sannan wa ya'juj wa ma'juj da bayyana ya'juj wa ma'juj su ma suna cikin asharatus sa'a al-kubra to anan magana al-mahdi da dama jinta muke ya kamata tunda tana cikin asharatus sa'a al-kubra mu tsaya mu tantance shine hadafi na wannan rubutu na biyu na uku shine at-ta'akkud min جهود علماء السالفين من أمثال الشيخ محمد بلو حيث تطرق ببيان هذه المسألة منذ ذلك الأثر أبنا أكو شيني متبت هدا قدم موا دا قوكالي دا همة دا مالمم وان دا سكالي قايم ونوان ننقصة كامارك وطنك وطنشي الشيخ محمد بلو دا ما مثالنسا ما هيفنسا دا تنقوا ما هيفنسا عبد الله كينن irin yadda wannan matsala a zamanin su basu bari suka wuce ba tare da sun tattauna ta ba ga almajiran su sun yi bayanin ta dan daliban su zama suna kan manhajin Ahlus Sunnah wal Jama'a domin abin da ake so kullum a dukkan matsaloli na ilimi, na aqida, na ibada, na mu'amala, a matsayinka na Ahlus Sunna, ka san meye ra'ayin Ahlus Sunna wal Jama'a, sannan meye ra'ayin ƴan bid'a akan wannan matsala ɗin. To Muhammad Bello, Allah ya saka masa alkhairi, Allah ya masa rahama, shi ma mu san irin gudunmuwar da ya bayar, shi yasa shine hadafi na wannan rubutu da aka yi. To sai mu tafi maganar ahamiya, abin da ke bin wannan, mene wannan rubutu wani muhimmanci ya bayar ko mene muhimmancin yinsa. Ahmiyatul bahth kenan, sai mu duba da kyau daga ciki nan ba ta ɗaya, al-isharatu ila anna aqidatu khurujil mahdi min al-aqa'id as-sabitati inda ahli sunnati wal jama'a. Abinda zamu gane, wannan rubutu na da muhimmancin gaske. Dalili shine yayi ishara zuwa ga aqidan nan ta yadda da bayyanar da khurujul mahdi, fitar da al-mahdi zai yi a ƙarshen zamani cikin alamomin tashin kiyama. Kenan mu san cewa wannan aqida tana cikin aqidu tabbatattu na ahlus sunna wal jama'a. In kai ahlus sunna ne wal jama'a, to ka san wannan aqida aqida ce da duk malaman suna suka tattauna ta kuma suka nuna matsayin su akan ta. To wannan kaga yana da muhimmanci a matsayin mu da muke da awar sunna mu san menene wato wai al-mahdi, meye kuma mawqifin ahlus sunna akan shi. Abu na biyu muhimmancin wannan rubutu shine ahmiyasa al-isharatu ila anna al-manhaj al-qawim fi amr al-mahdi al-muntazar huwa al-iman bima akhbara bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wal wuquf alayhi imanan wa i'tiqadan bidun ta'il aw ta'wil. Abu na biyu shine ayi nuni da isharar cewa manhaji mai kakke tsodar wanda bai tankware ba shine hanyar magabatan an ce maka al-manhajul qawim, akan al'amarin al-mahdi da zai bayyana shine yin imani da abin da annabi ya bada labari sallallahu alaihi wasallam akan al-mahdi din. Abin da annabi ya bada labari, to shi zamu tsaya kan wannan gwadaben, mu ma mu tsaya mu yi imani da shi, me zama aqidan mu, sannan mu tsaya akan abin imanin mu da aqidan mu ba tare da mun yi ta'ili ba ko ta'wili. Me ta'ili? Ta'ili shine ka ji nassi ko ka ji wata mas'ala saboda ta saba ma ra'ayinka ko hankalinka ko tunaninka, sai ka ce babu ita, kawai ka rushe ta. Wannan mun shiga cikin littafin nan, zamu ji akwai wanda suka dauka cikin wannan rami gaba ɗaya da suka ga magana kan al-mahdi ta yawa, wasu ce kaza wasu ce kaza, kawai sai suka addala mas'ala din, shine suka rushe ta, suka ce ba ma wani al-mahdi da za a yi. Don ka ce wata alama ta tashin kiyama da annabi ya tabbatar da ita, dan baka ganta ba, dan hankalinka bai yadda ba, ka ce zaka kore ta, to tashin kiyama ma sai ka kore, dan bai zo ba, amma yana nan cike a cikin Qur'ani bayanin tashin kiyama da yadda za ta kasance da yanayinta da komai. Dan an ta bayani kai har yau baka ga faruwar ta ba, baka isa ka kore ba in dai kai musulmi ne. To haka nan sauran asharatus sa'a wanda suke alaka da ita tashin kiyama din, musamman tsayin manzo me ya fadi, mu tsaya akan yadda ya fadin, kan mu kore kan mu rushe, kar mu ce za mu yi tawili. Tawili shine ka zo ka juya ka bokara nan sai, kamar yadda an ce ma ya ajuju ma ajuju, sai ka ce ai sune ai an China yanzu, sune yadda suka zo suka baje duniya suka shiga ko ina, sune ajuju ma ajuju. Wannan tawili ne, haka annabi ya faɗi, ya ajuju ma ajuju sune yan China, ha an ce maka dajjal ka ce sune tura ai da wannan kirekiren da yake sune dajjal. Wannan tawili kenan. To shi ma al-mahdi haka suka mai tawili suka awwala, sai a ce ai wanda duk shehin wannan zamanin mai shiryar da mutane kawai shine al-mahdi, an gane da kyau. To wannan mu aqidar cikin mai nuni cikin muhimmancin wannan rubutu cewa mu tsaya akan abinda annabi ya bayani akan al-mahdi. Abu na uku shine bayanu inhirafi mudda'i al-mahdiyyati li anfusihim an al-jaddati fi hadhihi al-mas'ala, wai bayanin baudewar da wanda suka yi makan su da awarcewa su ne al-mahdi, don ba mutum ɗaya bane. Zamu ji nan gaba ciki da dama wanda aka samu a zamanin su ya budi baki ya ce ni ne al-mahdi. To wannan da awadda ya gaskiya ce, da awadda ya mun kalle shi, shi wanda ya din muka kalli hadis sai da annabi ya baje mana sifofin al-mahdi na hakikan sai mu ga shine ya cika sifofin ko ko a'a san zuciye shi ya fadi ko ai maka bayanin irin yadda suka bude mu hanya ta gaskiya akan wannan matsala din abu na hudu cikin muhimmancin wannan rubutu da aka yi shine al-iktishaf hal al-mahdi as-sudani wal mahdi al-haqiqi الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة مبينة مفتودة حقيقة مبين تكي مدوبة مغا شن المهدي ننن سودان دا أكي وانا دام جتارين شنان غبا شن شيني المهدي نن حقيقة وانا نبي عباد الابار سكين حدثي انغان تتو شيني كوبا شيبا ينزا عام علامة تنبيع چه تكي مهم من تربوتن مفتودة وانا مسألة مغاني تا domin wanda ake musu da awar mahdiya anan kurkusa shi dai wannan na Sudan shine na kurkusa nan wanda ya zamani a shekarun su zaka ga kusan shekaru ɗayan na su Sheikh Usmanu lokacin da suke nasu zamani an fahimta da kyau abu na ƙarshe na muhimmancin rubutun nan da yasa aka yi shi shine bayanu anna ansar al-mahdi sudani fi Nigeria lam ya'tamidu ala al-adillati sahiha fi imanihim bi mahdiyatihi wato ainihin ansarul mahdi haka suke kiran kansu ansarul mahdi wanda suke a nan Najeriya masu magoya bayan shi al-mahdi na Sudan ko shin sun dogara da wasu hujjoji ingantattu shine zamu yi bayani cewa ba su dogara da wasu dalilai ingantattu ba dangane da imanin su da suka yi da mahdiyancin wancan al-mahdi na Sudan ba wani dalili kwaya daya da zaka daga ka ce wannan dalilin ya inganta domin ka dauke shi da tarihin shi da yadda ya rayu da abin da yayi a Sudan dan yayi yaki da Turawa a zamanin sa ka dauka ka auna ka ce shine al-mahdin da annabi ya bada labari zai zo karshen zamanin cikin hadisai zaka gani shattana ma bainal mashriq wal maghrib tsakanin wanda annabi ya bayani zai bayyana karshen zamani da shi zaka ga lallai an raba gari ba daya bane bal innama akhadhu bi shubahatin wahiyatin fi qabul da'watihi wal iman biha kawai sun riki wasu shubuhohi ne wanda suke babu wani abu da za a iya dogara a cikin su wajen karbar da awar wannan shi al-mahdi na Sudan da imanin waicewa shine al-mahdi an yi shi ya wuce shikenan magana ta kare kuma wajibi ka yadda da haka in baka yadda ba ma har a rika ce maka kai mun kari ne ko min kiri ko wannan kenan saboda haka mun ji hadafin rubutu sannan mun ji ahammiyar da yasa ake wannan litafi abin da yake gaba wannan ina gaba sai mun karanta shi ba domin abin da ya shafi ka'idoji ne na rubutu ko kuma haddada mawdu'ul bahas shi ma ba laifi mu karanta shi dan mu fahimci za mu yi magana kan al-mahdi al-mahdi bayanin sa yana da fadin gaske to nan mu abinda za mu yi magana shine ba da dirasatin sabiqa an al-mahdi al-muntazar bayan darasi da bincike da karatu da akai wanda ya gabata mai fadi domin in za a yi rubutu ba kawai dauka ake a lokaci guda ba sai an yi rubutu sai an yi karatu mai yawan gaske kamar irin wannan karatun zaka ga duk wanda za a zo a yi shi awa daya watakila mai karantawan sai ya yi awa hudu ko awa gari na faman karatu haka nan rubutu yake in za ka rubuta shafi goma ƙarshen ta sai ka je ka karanta shafi 100 na wasu littattafai din in za ka yi littafi da zai kai shafi 200 ƙarshen ta sai ka karanta abin da ya kai littafi kusan 50 don ka ga me aka ce akan wannan to bayan karatu da aka yi mai faɗi akan waye ne al-mahdi al-muntazar المهدي وانا اكي سوراران زوان صح ورجوع الى الكتب التي تتعلق بالموضوع لكوما وازوا قلت تتفن لسكد علاقة دا وانا انتفك تن ظهر لي ان هناك اتجاهات متعددة في قضية خروج المهدي المنتظر سال امر يبين قم الكراتون شيوه اكوي فسكوكي دا بان دا بان ننجاني دا مالمي دا مربوطة dangane da wannan qadiya ta huta fitar ko bayyana al-mahdi wanda ake jiran bayyanar sa muna ganewa da kyau fi qadiyati khuruj al-mahdi sannan wa ara mutabayina akwai ra'ayoyi daban-daban masu shan bamban wannan ra'ayin yayi gabas, wannan yayi yamma, wannan yayi kudu, wannan yayi haka. Ya in ka karanta matsalar zaka ga waɗannan abubuwan da yawa. Saboda haka falakhastuha fi arba'ati anasir, shi ne samaran wannan fuskoki din da fahimta zuwa wasu anasir guda hudu da su kamar haka. Na farko, annafuna li aqidati khurujil mahdi, akwai wanda suka kore gaba daya, wanda suka kore wato wannan aqida ta bayyana al-mahdi kwata kwata, ba shi kawai duk abin da yake magana tasniya ce. Kun gane wannan fahimtar? Na biyu shine zikr shubuhatihim waradi alaiha, ambatan shubuhohin da suka dauke su, suka ja su, suka auka cikin wannan wawagegen rami. Bayan ambatan shubuhohin da kuma yin raddi a kan su, domin kullum ka ce ga matsala, ga shubha, ya kamata ka kuma bayanin yadda za a yi raddin wannan matsalar, dan wanda ya auka cikin matsalar ya gane kuskuren shi dan ya dawo kan hanya. An gane da kyau. Abu na uku shine zikirun ashhari, wato ashhara man du'iyal mahdiyata ko mahdiya aw da'a zalika lahum, wato ainihin zikiru ashhara man da'al mahdiyata aw du'iya zalika lahum. A wannan nabiyin akwai ya'un din, tana da wasali biyu, tana da digo biyu a ƙasa don ka bambanta. Wato ainihin ambatan fitattu shahararru wanda ainihin aka yi masu da'awar mahdiya, ko kuma su suke da'awar, ko kuma wanda ya yi da'awar shi ya yi da'awar ni almahdi ne. Kun gane? Ko kuma aka yi masa da'awar shi bai ba. Mu ɗauki kamar Shehu Usmanu, akwai wanda suka yi mai da'awar shi ma almahdi ne. Shi ya yi rubuce-rubuce ma ya yi na bayanin almahdi ɗin na haƙiƙa. Kun gane da kyau? To akwai wanda suke an masu da'awar su ba su ba, akwai kuma wanda su da kansu suka yi da'awar cewa su ne almahdi. To suna da yawa, amma shahararrunsu wanda suka fita malamai suka yi bayani, za mu ambace su. Abu na hudu shine zikiru aqidati ahli sunnati wal athar fil mahdi al muntazar, ambatan aqidar ahli sunna wal athar, aqidar malamai na sunna tun daga farko magabata, tun daga kan sahabbai har zuwa wannan zamanin namu, ambatan mecece aqida ahli sunna wal jamaa fil mahdi al muntazar, dan gane da almahdi wanda ake sauraron zuwan sa, wanda yake cikin asharatu sa'al kubra. Zai bayanin wannan wata wa qad tadarraktu ila at-ta'rif bil mahdi as-sudani, sannan bayan nan ya ci gaba da yin bayani akan shi almahdi na Sudan, domin shine wanda yafi nan kusa kusa da wanda wasu karudu suka dauka shi ma almahdi din ne. Wa alaqatu Sheikh Hayat bin Sa'id wa ibnuhu Sheikh Sa'id bin Hayat bi harakati almahdi as-sudani, da kuma bayani akan alaka da aka samu tsakanin Sheikh Hayat bin Sa'id, Allah ya masa rahama, da ɗansa Sheikh Sa'id bin Hayat shi ma. Waɗannan shi Sheikh Hayat kamar da zamu ji nan gaba jika ne na shi Muhammad Bello. An gane da kyau? Lokacin da turawan mulkin mallaka suka shigo Najeriya, lokacin yayi kaura yayi hijira, kamar da zamu ji nan gaba, ban so in gaggawan ka mana bayani, yayi kokari ya tafi ya je mai mubai'a a wurin wancan su da wato almahdi na Sudan. Amma a can kan hanya turawan mulkin mallaka na Faransa iyaka wajen Kamaru kenan, a nan wajen suka kashe shi. Allah ya sauƙaƙe. Zamu zo kan bayanin mu ji shi dalla dalla. Wannan ina so in gaya mana ne menene alaƙar shi shi a Sheikh Hayatu. Bayan an kashe shi, ɗan shi da ya taso a Sheikh Sa'idu bin Hayatu, Allah ya masa rahama, wanda yake babban shehi ne, yana da gidansa a nan garin a kofar mata, wanda ainihin shi ma babban malami ne, to me alaƙar shi da shi wancan wato almahdi na Sudan? Za mu ji wannan bayani ɗin, wanci sharu hadhihi alharaka fi gharbi afriqiya, da yadda wannan magana ta almahdi na Sudan yadda ta yatsu a nan Afirka ta yamma, ba wai a Najeriya kaɗai ba, wani hiyariha da kuma yadda ta rushe daga baya. Yau watakila in ma ba a ta bayani ba, ko wanda suka san abin, watakila wani ma sai ya ce an yi wannan kuwa, an yi wannan jama'ar, domin kusan ka iya cewa a yanzu da wahala inda zaka je ka ce ga su wanda da tun sai da suke da masallacin su da tsarin su da komai da wuridin su da zikirin su to a da yadda a yanzu ya akai kuma al'amarin din ya lalace zamu ji kuma kamaltu bi dirasatil kitabi dirasatan tahliliya ma ta haqiqin nususihi ta haqiqan ilmiya sannan karshe na koma na karantar wato ne bayanin shi littafin Muhammad Bello din dirasar shi sannan da ta haqiqin sa da tahlili da bayanin abin da ke cikin sa bayani irin na ilimi din nasoshin da ya kawo hadisi ne mai bayanin hadisin lokacin da ya rubutun sa Allah ya masa rahama ya kawo hadisai yawanci ya dauko su cikin littafin Imam Suyuti ba tare da bayanin matsayin hadisin ba ya inganta bai inganta ba a ya kawo kissa kissa ta inganta ba sai duk ya kawo to a kaida ta rubutun an yi aka dauka za a kara bayani duk za a yi bayani dalla dalla tilla tilla kan abin da marubuci magabacin rubuta ina ne hadisin da ya kawo me malamai suka ce a yau ya inganta ko kuwa bai inganta ba wannan kissar ta inganta ko bata inganta ba wannan shine kusan abin da yake cewa tahdid sai mu kyale manhaji mu kyale khutba ita ma wannan duka abin da ta shafi tsari ne na rubutu da abin da ke ciki kai da kanka ka bi ka karanta dan uwa sai mu tsallaka cikin shafi na 36 a shafi na 36 shine al-faslu thani fasali na biyu ad-dirasatu sabiqa 'ala al-mahdi al-muntazir wanda muke mata matashiya da cewa wato karatun da ya gabata dan gane da bincike akan shi al-mahdi wanda ake sauraron zuwan sa wa istamilu hadha al-fasl ala al-mubahith at-taliya wannan binciken na wannan fasalin zai kunshi waɗannan ababan masu zuwa al-mubahith al-awwal ta'rif al-mahdi lughatan wa shar'a wato bincike na farko shine bincike akan ta'rif al-mahdi waye al-mahdi a lugha ta bangaren harshen larabci asalin kalmar da kuma shar'an ko kace istilahan da mahanga da maharara ta malamai na addini me ake nufi da al-mahdi an gane wannan al-mahdi lughatan harshen larabci kace al-mahdi ismu maf'ulin min hudiya ismu maf'ulin wani su karanta larabci musamman nahwu sun sa abin da yake cewa ismu maf'ul sun sa abin da yake cewa ismu fa'il to shi al-mahdi daga ismu maf'ul ne daga hudiya ne wal huda huwa ar-rashadu wad dalala in an ce huda ana nufin shiryawa da nunawa shi yake kira al-huda daga nan aka tsago kalmar kama fi sihahi kamar da zo cikin littafin nan na lugha mai suna as-siha wa fi lisan al-arab cikin babban kamus din nan shahararre na ainihin wato ainihin na ibn manzur a cikin yayi bayanin wannan kalmar yace al-huda wannan asalin kalma din wato ziddu dalala in an ce al-huda kishi yace tabata an gane da kyau sannan yace wa huwa ar-rashadu hal wa yau shiriya ko al-huda ita ce dai shiriya wa fil hadith ya kawo hadisi dan ya kafa hujja akan abin da yake sai bayani na lugha yace ya zo cikin hadisi ko alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin na hore ku da sunnata da sunnar wato khalifofi su ne wanda suke shiryayyu sannan kuma wanda ake shiryar da su wanda suke an shiryar da su shiryayyu kenan a karan kansu wanda anan al-mahdiyina ismul maf'ul ma'ana wanda an riga an shiryar da su Abubakar Umar Uthman Ali ba su bane khulafa wannan ne yace na hore ku da sunnata da sunnar su in suke abu to wannan abin sunna ce daidai ce sai abi ayi to nan mahallu shahid al-mahdiyin da yace ko al-mahdi alladhi qad hadahu Allah ila al-haq in an ce al-mahdi ana nufin wanda Allah ya shirye da shi zuwa ga gaskiya eh shine al-mahdi wanda Allah ya shirye da shi a karan kanshi zuwa ga abin da yake shine gaskiya shine daidai hadis tu'mila fil asma hatta sara kal asma'il ghaliba daga nan ana ta fadin al-mahdi al-mahdi har akai amfani da kalmar bangaren sunaye sai kuma ta zama kawai shikenan kal asma'il ghaliba in an ce al-mahdi kawai suna ne wannan an gane da kyau faqad warada fi hadith abi hurairata radiyallahu anhu qal yazo cikin hadith abi huraira Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yushiku man asha minkum an yalqiya isa ibn maryam imaman mahdiyan wa hakman adla yazo cikin hadisin imam ahmad cikin musnad din sa hadisi ne ingantacce kamar yadda yazo a cikin at-taqrir abinda hadisin wato abu huraira yake ba mu labari manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ya kusa lokaci ya kusa man asha minkum wanda duk ya rayu a cikin ku an yalqa isa ibn maryam ya hadu da isa dan maryam imaman a matsayin shugaba sannan mahdiyan wanda yake shireye wa hakman mai yin hukunci adlan kuma hukunci na adalci a ga wannan hadisi yana ba mu labari kenan cewa wanda magana ne na tashin kiyama cikin alamomi na tashin kiyama shine dawar annabi isa kuma zai dawo a matsayin mai imami a matsayin shirye mai shiryewa sannan kuma yin hukunci bayan kwato tsakanin bayi to mahallu shayi shi da ya kawo hadisin inda aka ce mahdiyan kaga an gaya ma annabi isa wannan kalmar an jingina masa ita wa kana min du'ain nabi sallallahu alaihi wa sallam allahumma zayyinna bi zinatil iman waja'alna hudatan muhtadin ya inganta cikin addu'o'i da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake yi a cikin hadisin imam ahmad wanda albani haƙaƙa ya tabbatar da ingancin shi cikin taqiqul mishkat wato annabi yana addu'a yakan ce ya allah ka zayyana ka kawata mu da kawatawa ta imani allahumma zayyinna bi zinatil iman wanda wannan addu'a ce muhimmi a ƴan uwa kullun ado da kyau shine Allah ya azurta ka da imani duk wani ado na riga na kyan jiki na waye in babu imani aikin banza ne in ba ya mutu bai gamu da Allah da imani ba wannan adan za a cire shi wannan gaggar jikin aje a cusa ta cikin kasa a danne tsuka ta zo ta ci gaba da ci gobe a tada ba waje gamu da fushin Allah Allah ya tsare ma Allah ya azurta ka da imani har imanin ya zama ado tattare da kai kaje ka gamu da Allah lami lafiya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim a wannan lokacin lallai zaka san imani ya zama ado a gare ka shine dadi a wannan rayuwar Allah ka kawata mu da imani a ci gaban addu'a nabi yake cewa ja'alna hudatan muhtadin Allah ka sanya mu wato hudatan masu shiryawa muhtadin kuma wanda aka shiryar kaga kullun wannan abuwa biyu suna da kyau ka zama kana cikin wanda Allah ya shiryar ka zama cikin wanda suke kokarin su shiryar da wasu kamar yadda ake cewa ka zama salihi muslihi gyararre mai kokarin gyara wani baka cewa ni na gyaru ina ni ne sahun gaba ni ne sallah kan lokaci ni ne kaza kowa ya je yadda ya ga dama a'a ka zama salihi a karan kanka amma in baka zama muslihi ba har yau akwai matsala tare da kai dan in baka zama haka ba to har yau akwai yiwuwar shaytan zai iya kawo maka hari amma ka zama gyararre kana ta kokarin gyara wasu to shaytan ba zai iya kusanto ka ba kai karan kankan domin din na kusa da kai kokari kake su gyaru an fahimce ni amma daga sai da ka sai ka ce kowa matarka ce da ta ga dama ƴaƴanka ce da suka ga dama abokanka ce da suka ga dama abokan kasuwarka komai sai dai kai kawai wallahi akwai yiwuwar kai ma shaytan din ya zo ta kanka shi yasa kullun zama ɗan uwa ku da ta muhimmi kuma na irin wannan addu'ar Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa habibhu fi qulubina ko sannan kuma waja'alna hudata muhtadin an gane da kyau to mahallu shahid lafazin da yazo muhtadina ai an gane wada'a sallallahu alaihi wasallam li muawiyata radiyallahu anhu fa qala wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi muawiya addu'a Allah ya kara masa yarda yace Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi kun ji addu'a da annabi ya yi muawiya sannan wasu ke tsine mai suke zagin shi saboda rashin albarka muawiya yana cikin marubutan wahayi na manzo sallallahu alaihi wasallam sannan wannan addu'a kadai ta ishe shi matsayi addu'ar annabi a gare shi ƴan uwa ka duba ko mutun nagari so kake maka addu'a dan kana fata Allah zai karba mai to balle addu'a manzo yayi ma Muawiya shi yasa wallahi ahir dinka daki da shi'a ahir tana nan tana ta addu'a zai kamar wutar daji sai kaje mutun ya dauki aqidin a koye yana kokari ya bayyana ma al'umma su Allah ya tsare mu ma'anar addu'a yace ya Allah ka sanya shi Muawiya zama hadiyan mahdiyan mai shiryawa sannan kuma ya zama shi kanshi wanda aka shirye da shi sannan wahdi bihi Allah ka shirye da shi ma'ana ka sanya wasu zama shiryayyu ta hanyar sa akwai addu'a ta tafi wannan dadi ai maka addu'a ka zama shiryayye ai maka addu'a ka zama shiryar da wasu har ai addu'a ka ce Allah Allah ya ce Allah ya sa kai ka zama wasu shiryu ta hanyar ka kurbi hadisin ma annabi wato da yake ga ma aliyu ya ali لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يا علي متن ايتك يشريو تهنيك يازمك كمال لك جاجا يا رب أما سواك الفهري دي زامن منزو سوني أمين أكي تاكما دي سون يا أموا كلمة مهدي يتأكي تمان شريه دم مغاني ألغة ما أنروانا كلمة إيك عالم نون الأثير ابن الأثير شيني ما يلتا وانشان حديثن in kuka duba kowane hadisi an faɗi matsayin sa a ƙasa a hamish hadisin nan da muka karanta hadisin Imam Tirmidhi ne sannan Imam Albani ya inganta shi cikin wato al-Mishkat sai ka je ka duba lambar hadisi da shafi da komai an gane da kyau Ibn al-Asir shine mai nihaya fi gharib al-ahadith ko sannan nan littafi ne kowa ya san shi in kana karatun hadisi ka gamu da bangaren lugha kalma mai tsauri sai ka koma cikin annihaya nawa kenan Ibn al-Asir shahararren malami ne da ya ma lugha hidima ya ma hadisi hidima duk daliban ilimi sun san shi sai dai mu aka karatun hadisi kana cin karo da lugha kalma mai tsauri kana komawa cikin annihaya sai ka gaya maka bayanin ta dalla dalla to shine yake cewa al-mahdi alladhi qad hadahu Allah ila al-haqi in an ce al-mahdi ai shine wanda Allah ya shirye da shi zuwa ga gaskiya ويريد بالخلفاء المهديين انكو اكتي خلفاء المهديين ابن داكي نفي دسو شيني ابا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ودا هدن ابو بكر عمر عثمان علي الله يدرس قدو بدن الله يدى مقاباتا دسا دسك فديسو سسنشي الله يدرسو شيكو وانا اكا فديسو سيا لا انشيسو تو ينزكا تهاني فتح kai ga shanyan magabata an fadi kace radiyallahu anhum da baki kuma zuciyar kama haka take ji ba wani kaikayi ko kadan cikin zuciyarka in ko har akwai kaikayi akan wannan magabatan to wallahi akwai burbushin munafunci ta tare da kai dan haka at-tahawi yake fadi yace hubbuhum imanun wa bughdhuhum kufrun wa nifaq san su alama ce ta imani har wa yau kuma kin su alama ce ta munafunci da kafirci to da haka duk sanda aka faɗe su ka ji zuciyarka tana son su tana kaunar su har ma kana kai ta ina ma a ce ka rayu tare da su sun riga sun tsere maka sun mana nisa Allah ya hada mu da su a gidan aljanna wa in kana amman fi kulli man sara sayratihim duk da kalma al-mahdi in an faɗe ta ko a ce mahdiyin wannan kalma ana faɗin ta am a kalma ta gaba gari akan duk wani wanda ya bi ta farkin sa Abubakar Umar Usman Ali shi ma za a iya ce mai mahdi mana Allah ya shirye da shi zuwa game gaskiya kenan kun gane wannan Ali Dr. Abdul Alim wani babban malami daga cikin malaman wannan zamanin da ya rubutu akan wannan mas'ala shi ma da yazo a cikin littafin shi da ya mai suna Al-Mahdi Al-Muntazar yace wa qad ishtahara هذا الاصطلاح عند المتاخرين فاصبحت هذه الكلمه المراد منها عند اطلاقها المهدي الذي بشرت به الاحاديث انه يخرج اخر الزمان كون غاني يتي حقيقه wannan kalma ta fa shahara a istilahi na na malamai na karshen zamani wato almutaakhirin wanda suka zo daga baya kenan galibi abin da ya shahara an waye gari duk lokacin da aka faɗi kalmar aka sake ta kawai to abin da ake fahimta المهدي الذي بشرت به الأحاديث شيني مهدي النن واندا حدثيسك بعد بشارة شوى أنه يخرج آخر الزمان زي بيانين يوشي أكارشان زمان دي أنشي المهدي المنتظر اندي أهل السنة ني أبين ديك ما يتبادر في ذهنهم أبين ديك زوم ساقوق الوسو شيني مهدي النن واندا ساقواتو انجنتتون حدثي سكي بيانين زي بيانا أكارشان زمان kun gane da kyau yace wali ziyadati tawdi yuqalu lahu saboda karin bayani ma sai ake ce da shi al-mahdiyul muntazir mahdi wanda ake jiran bayyanarsa kun gane da kyau fanan ne gaban mun shiga zamu ji waye ne al-mahdiyul muntazir na ahlus sunna wane ne al-mahdiyul muntazir na shi'a dan mu gane bambancin su domin su ma har yanzu suna ce almahadin su yana nan suna jiran shi namu yana nan muna jira amma namu shine nasu ko kuwa a cikin karatu din zamu ji yadda waɗannan matsaloli suke a abin da yake gaba saboda yanayin lokaci kuma ana dauka muna so ya zama abin da yake daukan in an sa zai iya daukan lokaci daya saboda haka zamu nemi shawara mai kamera mun yi abin da ya isa ko zamu iya ci gaba saboda kada ya zama an yi abin ana yanke shi na'am to yanzu saura minti nawa saura minti 9 ko bari mu kare sai wannan ina ga insha Allah zai shiga cikin minti 9 to mun ji yanzu ma'ana al-mahdi ta bangaren lugha harshen larabci kenan ko inda zamu shiga shine wa shar'an ko istilahan in an ce maka al-mahdi a mahangan malamai me ake nufi yace huwa rajulun من إترة النبي صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة واسمه أحمد بن عبد الله أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك 7 سنين وهو من أشراط الساعة الكبرى وتوانا كنا إذن الشريعة أكتما المهدي شين ونمتيني لقتكين قطم النبي صلى الله عليه وسلم sannan daga kuma ƴaƴan Fatima sunansa Ahmad bin Abdullah wato yana da goshin sa wanda yake goshi wato mai haske sannan gashin sa har goshi ba shi da sai ko kenan har wa yau mai dogon hanci ne shi sannan zamanin in ya bayyana wato yamlaul arda kisan kasa za ta cika da adalci wa adlan kama mul'ad duran sauran kamar da ta cika da zalunci da abubuwan da ba su dace ba wa zulman da zalunci kafin bayyanarsa to in ya bayyana ƙasa za ta cika da adalci da abin da yake shine daidai wa yamliku sab'a sinin zai yi mulki tsawon shekara 7 wa huwa min ashra'is sa'ati al-kubra yana cikin alamomin tashin kiyama manya kun gane wannan tarihin inde al-mahdi ne wanda yake a wurin ahlus sunna sai ya cika dogon wannan tarihin bala ka yake komai ba in kai yake wani abu to bai cika shi na al-mahdi na ahlus sunna ba yace kama zakara zalikal ahadisu sahiha kamar yadda hadisi ingantattu suka faɗi wannan laqad shagalatil fikra al-mahdiya a haizan wasi'an fi tarikh al-islam shi haqiqa dangane da bayani akan al-mahdi da fikira ta bayyana mahdi ya tarihin a musulunci ya mamaye gurbi mai yawan gaske ma'ana in ana magana tarihi kaza tarihin kaza to an zo magana tarihi al-mahdi abu ne da ainihin bayani mai fadin gaske kuma har bayanin ma wasu suka je suka jefa kansu cikin da bai dace ba kamalai ibad dauran fa'alan fil mujtama' al-islami منذ القرن الاول الهجري الى يومنا هذا kamar yadda tarihin lalle ya bada gudunmuwa mai girma a cikin musulunci tun daga karni na farko na hijira kun gane da kyau har zuwa lokacin nan namu na yau an yi bayanin al-mahdi ma bayani mai yawan gaske wanda a tarihi din kana karanta littattafan tarihi lalle zaka ci karo da wannan waqad tawatarat al-akhbar واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدي حديثي لا باري انغنتتو سنزو متواتري ما سبي بيان جونا ما سيوان جسكي دا daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suke bayani kan ambaton shi al-mahdi wa annahu min ahli baitihi yana daga cikin ahalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam wa annahu yamliku sab'a sinin kuma zai yi mulki tsawon shekara bakwai ya bayyana wa annahu yamla'u al-ardha adlan zai cika ƙasa da adalci wa anna isa alaihi salam nan wani aka ce ya khruju amma yadda yake gyara kuskure ne na rubutu yanzu ne wurin kun gane sai ku gyara wa anna isa alaihi salam yanzilu fa yusaiduhu ala qatli dajjal annabi isa zai sauka yayin da shi al-mahdi ya bayyana a wannan lokacin ne shi ma annabi isa zai sauko ya taimaka masa wajen kashe dajjal kuna ganewa wa annahu ya ummu hadhihi al-umma shi al-mahdi zai ma wannan al'umma shugabanci zai limance ta wa yusalli isa khalfa annabi isa zai yi sallah a bayan sa kama uridu hadhihi sifat fil ahadisi lahiqa kamar da nan gaba insha Allah zan kawo mana siffofi cikakku na shi wannan al-mahdin daga cikin hadisai wanda duk ta hadisai zamu ji siffofin idan ko ta kaida guda ɗaya ƴan uwa da nake so ku gane duk sanda ake magana ta gaibi magana ashratis sa'a ko ita sa'a kanta duk magana ne na me magana ne na gaibi to duk abin da yake magana ce ta gaibi shay'un tawqifi wani abu ne da ba ka da ta cewa a ciki ba ka da ra'ayi sai abin da ya zo ya inganta in an ce al-mahdi zai zo zai bayyana wani abu ne na gaibi to har a ce ga siffar shi ga yadda yake waye sai ga mana siffar in ba manzo ba shi yasa duk abin da za faɗi na siffofin sa sai abin da hadisi suka inganta akai shi yasa nan gaba zamu faɗi wannan wal qad kana al-amru sahlan maysuran ghayra ba'idin an al-uquli wal azhan magana akan al-mahdi magana ta gaskiya al'amari ne mai sauki ga duk wanda ya zama kwakwalwar shi bata sami tsatsa ba ba a sami jefa mata wata shubha ba al'amari ne mai sauki ba wanda hankali zai nisantar da shi bane ko kuma kwakwalwa ko tunani wal qulub wal anwal wujdan haka nan zukata an ci ana magana al-mahdi ka tafi kai ta wani hasashe kana tunani wai al-mahdi wai sai karshe kai kokari har ka kore ka ce babu shi ko kuma ka ce an yi shi ya wuce magana gaskiya ba abu ne da kwakwalwa za ta kasa fahimta ba walakin ba'da ma zaharatil fitan wal khilafat bainal muslimin sai dai bayan lokacin da fitintunu suka bayyana da sabani tsakanin musulmi sannan wa qamatil firaq wal madhahib al adida aka zo aka samu firqoki daban-daban da mazhabobi masu yawan gaske daga nan wa dakhalat awamil siyasiyya wa hizbiyya wa da'ifiyya fa ghayyarat hadhihi al fikra min haqiqatiha ila qissatin wahmiyya qaliya wato ainihin lokacin da aka zo aka ce ga mu'tazila ga khawari ga shi'a ga waye murji'a jabariyya qadariyya ya fitintunu aka shigar da su cikin addini mazhabobi daban-daban to daga nan fa harkoki na siyasa aka shigo da su wanda suka saba da hanya ta farko da ta'ifa daban-daban bangarori daban-daban to daga nan aka fara canza tunani na wasu akan wannan matsala ta al-mahdi maimakon fahimtar su ta tafi irin fahimtar sahabbai da tabi'ai da atba sai aka fara jefa musu rudu daga asalin yadda ya kamata na haƙiƙanin kissa din zuwa wai su rika daukar ta kan shay'un wahmi kawai ko wahmiya kawai wata magana ce da faɗa ta ce ba haka take ba kuna ganewa da kyau eh khaliyatun inda ba'd al-firaq wato ainihin wanda wasu fashin firqoki suna ganin kai a jingina ma magana al-mahdi a daina yi babu shi wujudu ba'd al-ahadith al-mutariba al-ma'ani wa mutanaqidat al-maqasid والاهداف في هذا الباب قد اشغلت اذهان المتاخرين من العلماء وتعينهم وصو حديثي رقوقو وصو ضعيفي da aka kawo wanda suka rika cin karo da juna wajen bayanin al-mahdi wadannan sun sa wato ainihin ya zama a wannan babi na bayanin al-mahdi ya rikita kwakwalen wasu dawa musamman mutaakhirin min al-ulama wa qada'u bi sihhati jami'i hadhihi al-akhbar gaba ɗaya wai sai suka yanke rashin ingancin ma hadisan gaba ɗaya. Ina fata kuna fahimta. Zamu zo gaba zamu karanta hadisan da suka inganta a wannan babin. Da wanda kuma suke musu inganta gurgurdan hali. To amma abin da nake so ku fahimta kamar yau ne. Lokacin da aka zo ana ta zagin masu gemu ana tsare su dan ganka da gemu. Sai a ce maka me? Dan boko haram. Dan ganka da wando dagagge, dan ganka da asuwaki. To dan Allah dan ana fadin haka kuma kai ka share gemun ka? Ko kuma daga lokacin gemu kuma sai ka ce shi gemu ba suna bane? Ko sai ka ce asuwaki dan ana zagin masu shi? Kuna fahimta? Ko kuma dan wasu sun yi shigar sun bar gemu don su rusa musulunci, ko wasu sun yi wancan diddan su bata, kai sai ka daina abin da yake shine daidai? To dan Allah dan wasu sun kirkira da sai na ƙarya rubabbu mawdu'ai sun yi bayanin almahadi ta yanda bai dace ba, kai kuma sai ka zo ka rushe har ingantattun hadisan? Ko mu fahimta da kyau? To daga nan ne aka sami matsala, wasu suka sami matsala kwakwalansu suka rushe labaran da suka zo na almahadi. Wa hakamu bi mashru'iyyati zalika, wato ainihin maganar afwan nan, maganar da nake so in gaya muku, wasu suka yanke ingancin hadisan, suka yi hukuncin cewa shara'ancin shi almahadi lallai akwai shi. Kun gane wannan fuskar da suka karanta suka bincika suka gane akwai ingantattu suka yadda. Sannan wujubu itiqadihi suka yanke lallai wajibi a yadda da almahadi. Kamar mu kenan, duk ahli sunna wal jama'a suna da aqida ta cewa almahadi tabbas zai bayyana, alama ce daga alamomin tashin kiyama. Malam Albani Allah ya masa rahama ya yi hidima mai yawan gaske, malamai marubuta daban-daban za mu ji ayin da suka yi bayani. To wasu da suka karanta sai suka tace suka fitar da hadisai ingantattu, suka yi imani da su, suka kudurce hay su zahaba ba'dul mufakkirina wal bahisina ila tadhifiha, yadda wasu kuma masu tunanin da binciken su kuma sai suka ce a kai hadisan nan gaba ɗaya masu rauni ne. Duk za mu yi misali su nan gaba. Kuna fahimtar magana? Yayin da nan yanzu cikin aikin da aka yi a nan a yi dirasa hadisan nan kakaf ɗinsu, waɗanne ne suka inganta? A yi da ingantattu ne, kuma a yadda da abin da suke bayani da ƙuduri. Kun gane da kyau? Sannan wanda ba su inganta ba a ture su. To haka aka yi, wasu suka tafi aka yi, shine magana farko. Sannan sai aka sami wasu su da suka zo suke tunaninsu suka ce kai hadisan nan dukkansu dhaifai ne, watibaru ha hadisu khurafa, suka ce kai wannan dai hadisai ne na wato tatsin ya gizo da kotu, gaba ɗaya khurafa ce ba gaskiya bane, suka rushe su. Fa ankaruha sannan warduha, suka yi inkarin suka yi rajin su. Saboda haka wajarra zalika nafau hadhihi almas'ala wa lam yu'minu biha, saboda wannan ne ba su yadda da hadisan ba, suka kore mas'ala, suka kore ta gaba ɗaya, suka ce babu ita. Allah ya sa mu gani. Yace wa hadhihi muhawalatun li bayani sihhati al-i'tiqadi min zuhuri al-mahdi al-muntazar, wannan kokari ne da aka yi a bayani mana bayanin ingancin i'tiqadi na cewa bayyana al-mahdi da zai zo nan gaba wanda ake sauraron zuwan sa. Allazi akhbara ko akhbara bi zuhurihi nabiyullah sallallahu alaihi wa sallam, wanda annabin Allah manzo sallallahu alaihi wa sallam ya bayanin bayyanarsa nan gaba insha Allah. Nuqaddimuha litakuna tabsiratan li ikhwanina, za mu gabatar da wannan bayani da wannan rubutu don ya zama tafsira, wato ainihin abinda zai haska ga ƴan uwa kenan su gane su fahimta. Sannan wa ma'aziratan ila Allah azza wa jalla, kuma ya zama yanke hamzari wato ainihin daga Allah mabuwayi in amma bayanin gaskiya, in Allah ya sa ka fahimta alhamdulillah ka ake so, in kuma ka ja to shikenan. Abinda Allah ya ce qala ta'ala li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana, akan yi bayanin gaskiya kullum don wanda Allah ya so shi shirya da shirya shiru, wanda kuma zai halaka ya halaka kan hujja. An bayanin gaskiya yanzu muna cikin wani hadari, musamman bayanin shi'a da mahadin shi'a wanda yanzu shi ya fi yaduwa a kunnan matasa. To kaga dole ne ai bayani don wanda Allah zai shirye shirye da shi bisa hujja, wanda kuma zai bata ya bata shi ma a wannan yanayi na hujja. Allah ya samu zama shiryayyu. As'alullah ta'ala an yanfa'a biha hizbal haqqi wal iman, Allah nake roko ya amfanar da jama'ar da suke bin gaskiya da imani wato hizbal haqqi wal iman tawaga wanda suke masu kullun son su ga sun bi gaskiya kuma sun bi abin da yake shi in yake shine imani to ina roƙon Allah ya amfane da su da wannan littafi wa yaqama biha ahadu zaygi wal buhtan sannan muna addu'a Allah ya tumbuke wato mutane wanda suke kullun son su bauɗe su bi hanya ta ƙarya muna fata littafin nan ya zama Allah ya dade fito da ƙaryar su da karkatar su dan a gane a nisance ta innahu waliy zalika wal qadir alai Allah mai iko ne akan wannan kuma mai zartar da haka ne majibincin haka ne ba nan zamu tsaya sau da yanayin lokaci ba fara ba saboda ƴan shirye-shirye fatan mu gaba a riƙa ƙoƙarin shiri yadda lokacin namu zai zama ba a kuntata ba yadda zamu riƙa yi farkon lokaci mu gama lokaci wato takaitacce abinda na faɗi daidai Allah ya mana tarayya aladan abinda ne kuskure Allah ya gafarta fatanmu ƴan uwa su zama tare da mu wajen bibiya abinda zamu karanta da inda suka hango gyara musamman fata na muna tare da ɗaliban ilimi na lugha da ɗaliban ilimi wanda suke na sanin ahkam su tare mu gyara abinda yake gyara ne saboda ba dan komai ba saboda al'umma musu amfana da na baya da mu lokacin da Muhammad Bello ya rubutun sa Allah ya masa rahama ba mu san cewa zamu zo mu samu mu karanta mu karu ba to haka shi yasa ake kokari ai rubutu saboda ƴan baya su amfana fatan mu Allah ya sa mu zama masu amfana da al'umman subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai inda tambayoyi sai a bar su ina ga sai darasi mai zuwa